Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:46 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu saurara mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu a kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, alheri Grace Abdu ce tare da Aisha Ma'azu muke farin cikin saduwa da ku a yau Laraba 15 ga watan Janairu a wannan shekara ta 2020 ranar da ake cika shekaru 50 daidai da kawo ƙarshen yakin basasan Biafra a Najeriya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Daukan alhakin harbe jirgin fasinjan kasar Ukraine da Iran ta yi ya haifar da fushi da tsana a zukatan iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hatsarin jirgin. Sannan za ku ji cewa Majalisar Dattawan Amurka na shirin soma shari'ar tsige shugaba Donald Trump a makon gobe. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana kafa rundunonin tsaro da wasu gwamnatocin jihohi suka yi da cewa ya saba doka.
Kanin labaran kenan, yayin da ake cika shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasan Biafra a Najeriya, manazarta na cewa rashin amfani da darasin da aka koya ya kawo koma baya a ƙasar.
An koyi abubuwa dama, amma an samu rauni wajen aiki da abin da aka koya.
To, za ku ji yadda al'umma Ibo ke cewa wannan yaki ya shafe su. A shirin demokuraɗiyya a yau kuma, Madina Dauda ta karɓi bakuncin wani tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa a Najeriya mai ilimin tattalin arziki domin nazartar dokar kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labarin duniya. Daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 Iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamatan fusata da yanke kauna ga gwamnati, ya kuma sanya hukumomin ƙasa da ƙasa buƙatar a yi adalci a kan lamarin. Yayin da dangin mamatan suke jimaman rasa makusantansu, an fara zancen biyan diyar waɗanda suka rasu. Yayin da suke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya, Iran ta ci alwashin zurfafa bincike akan wannan aika-aika. Kawo yanzu dai gwamnatin Iran ta bayyana cafke wasu da aka danganta da aikata wannan ta'asar, amma bata bada cikakken bayani ba akan haka. Hukumomi sun gayyato ƙwararru daga kasashen yammaci domin bada gudunmawa a binciken, amma ba a tabbatar da rawar da ƙwararrun za su taka ba tukunna. Iran ta ɗauki tsawon kwanaki uku kafin ta amince da harbe jirgin, amma wannan furuci bai gamsar da dangin mamatan ba, a cewar wani babban lauya mazaunin Washington, Jean Byrd.
Iran admitted the fact that they shut down the Ukrainian plane.
Yana cewa Iran ta amince cewa ita ta harbe jirgin fasinjan mallakar ƙasar Ukraine, amma abin da Iran bata amsa ba shine daukar alhakin asarar da yin hakan ya jawo. Hukumomin Ukraine sun bayyana cewa kamfanin sufurin jirgin saman za su biya dangin waɗanda abin da ya ritsa da su diyar wasu 'yan kuɗaɗe. To, amma biyan diya daga ɓangaren Iran kuma, a cewar wani masanin doka Kenneth Feinberg, ya dogara ne da yadda Tehran ta yi ƙudurin shiha lamarin. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a farkon makon gobe. Somawar matakin na biyu na tsige Trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen Democrats ta gabatar da daftarin tsigewar daga majalisar dattawa mai rinjayen Republicans. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce majalisar za ta kada ƙuri'a a yau Laraba kafin ta aika daftarin ga majalisar dattawan. Pelosi ta bayyana haka ne jiya Talata jin kaɗan bayan kammala wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar, kimanin wata guda bayan da sakamakon zaɓe da majalisar wakilan ta gudanar don amincewa tsige Trump bisa tuhumarsa da take yi da yin amfani da ikonsa a hanyar da bata dace ba da kuma hana majalisar gudanar da aikinta. Tuni 'yan Democrat suka buƙaci sauraron shaidar tsofaffin ma'aikatan fadar White House ƙarƙashin gwamnatin Trump daga ciki har da tsohon mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro John Bolton. Yan Republicans sun maida martani cewa za su kira nasu shaidun cikin su har da Hunter Biden. Hunter Biden ya yi hulɗar kasuwanci da wani kamfanin iskar gas na ƙasar Ukraine sa'ad da mahaifinsa ya sanya mataimakin shugaban ƙasa. Zarge-zargen tsige Trump sun kunshi yin amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike akan Biden da kuma hana majalisar gudanar da aikinta na binciken dangantakarsa da Ukraine. Tuma sauraro kuna shan labarin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce rundunonin tsaro ga gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar suka kafa sun saba doka. Mai magana da yawun ministan shari'a na kasar ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa a bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasa, gwamnatin tarayya ce kaɗai ke da ƙarfin ikon kafa rundunar tsaro. Dr. Umar Gwandu, mashawarci na musamman ga ministan tsaro na a sha'anin watsa labarai, ya bayyana cewa gwamnati na iya kokarinta na amfani da yaki da ta'addanci a kasar. Lamarin na zuwa ne a daidai sa'ad da manazarta ke bayyana yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa a yankuna daban-daban na kasar, yayin da ake ci gaba da cece kuce akan bukatar gwamnoni na kafa ƴan sandan jihohi. To sai dai Gwandu ya musanta zarge-zargen kasawar gwamnatin tarayya na haifar da kafa rundunonin tsaro a yanki mai fama da tashe-tashen hankula. Yana mai cewa kamata ya yi a tuntuɓi hukumomin da lamarin ya shafa a kuma bi tsarin doka kafin a kafa rundunonin. Karuwar ayyukan 'yan ta'adda a yankin Sahel na Afirka ya tilasta wa kasashen yammacin Afirka tunanin sauya amfani da wani sabon salon yaki da ta'addanci da kuma hada kan dakarunsu. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci shugabannin kasashe a wani taron kasashe masu tasowa na G5 wanda aka yi a birnin Pau a ranar Litini, inda suka amince cewa za su ci gaba da aiki tare da Faransa. Kana sun amince za su ajiye bambance-bambance da ke tsakaninsu na kasashen mulkin mallaka.
Zuwa gaida Aisha da karanto labarai. Madalla, bayan shekaru 50 da kawo ƙarshen yakin basasan Biafra a Najeriya, ƙungiyar ƙabilar Ibo ta Ohanaeze ta bayyana yadda za a yi amfani da darasin da aka koya wajen gina ƙasa da ci gaba da kasancewa wata tsintsiya maɗaurinki ɗaya, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu Alphonsus Okorugwe ya haɗa mana.
We have sung it like a song in many fora that Biafra of today is Biafra in mind.
Kakakin kungiyar Barista Wuce a cewa baga kenan na cewa mun sharera batun kamar waka a wurare da dama cewa Biafra ta yau Biafra ta zuci ce, ba wannan Biafra da mutane suke zato ba. Abinda muke faɗi shine ya kamata ƴan kabilar Ibo su ringa alfahari da kansu a Najeriya, saboda mutumin Ibo amintacce ne. Ko a fagen siyasa zaka ga ƴan arewa da suka yi aiki tare da ƴan kabilar Ibo kuma suka ga goyon baya, suka ga haɗin kai. Kaga yadda ya kuwa mai suka yi aiki da shagari bai ci amanarsa ba, ya bashi goyon baya sosai. Kuma idan Ibo za su yi aiki da kai, suna miƙa zukatansu ne su yi aiki da kai. Yanzu duk lokacin da aka ce makomar Ibo, ana kai hankali ne ga shugabancin ƙasa. Amma gaskiyar magana ita ce Ibo za su rayu ko an ba su shugabancin ƙasar ko ba ba su ba. Kuma shi yasa muke ta ƙoƙari a sake wa Najeriya fasali, ba don mu kaɗai mu amfana ba, muna yi ne don duk ƙabilun Najeriya su amfana. Yanzu komai ya tsaya cak, kuma sai fa an sake tsara ƙasar ne abubuwa za su tafi daidai. Muddin bayan wannan ba, to jikokinmu za su sha wahala. Yanzu ta yaya yakin Biafra ya shafi wasu Ibon, musamman waɗanda suka shaida yakin? Chief Charles Agirga wani tsohon sojan Biafra ne.
Haya da Ramma, daga kuma da wayo na kayan.
Yace sam yaki bai da kyau. Yana sa mutun ya mutu tun lokacin sa bai yi ba. Allah ya halice mu ne don mu kaunaci juna. Amma idan yaki ya barke sai kauna ta gudu. Sai a kashe babba a kashe yaro da masoyinka da makiyinka. Yakin Biafra ya shafe ni sosai saboda ya janyo min tsaiko, ya bata min lokaci. Ina gab da zama wani abu ne yakin ya barke ya ruguza min tsari, kuma na rasa abokane da ƴan uwa da yawa, na rasa waɗanda sun so su taimakawa a rayuwata da dama. Gaskiya bai kamata ana yaki ba.
Mbogo alaga ai gabgara to tunya ago ayawo ya yuri ai ne don mun ba ce mun tayi yuri
a lokacin da ake wannan yakin bamu ga abin da zamu ci ba, kuma babu hanyar samun abinci, babu dama mutun ya je makaranta. Yakin ya mayar da mu baya kuma mun ji jiki, babu hanyar hulɗa da wasu saboda a daji muke, kuma a can muka kasance har aka gama yaki. An kashe mutane fiye da kima waɗanda ya kamata a ce sun taimaka mana, waɗanda sun tafi yaki ba su dawo ba. Yakin ya mayar da mu baya sosai, in ji Mr. Onyebeke Ike, yayin da Mr. Paulinus Okoro ya ɗora da cewa
omi ta nnukwu maka agazin school. Ụlọ anyị nwere plenu gbatụchara ya gbakata, anyị lọtara nweghịzi ihe ọbụla anyị nwere.
Ya ce yakin ya shafe ni sosai saboda ban samu damar zuwa makaranta ba. Dan gidan da muke da shi jirgin yaki ya tarwatsa shi, mun dawo mun fara rayuwa daga farko, ba sutura ba kome. Dan uwana ya mutu sanadiyar yakin, hatta surkina a yakin aka kashe shi. Yaki yana da muni, ba na so wani yaki ya barke. Zaman lafiya ya fi kome. Yakin Biafra ya barke ne a ranar 6 ga watan Yulin shekarar 1967, ya kuma kare a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1970, daidai shekaru 50 yau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
A cikin hirar shi da Mahmud Ibrahim Kori, masanin tarihi Dr. Tijjani Naniya ya ce ba a kyakkyawan amfani da darasin da aka koya a wannan yaki ba bisa dalilin cewa
gaskiya ba za a ce ba a koyi wani abu ba. An koyi abubuwa dama, amma an samu rauni wajen aiki da abin da aka koya. Misali, tsarin mulki da aka zo aka ruguje shi, wanda da aka yi shi tun na asali Allah ta rike da 60 din nan, tsarin mulkin da yake kowanne yana cin gashin kansa. Sai aka zo aka ce ba iya ba. In za ka yi harka da mutum, kowa ka yi harka da shi gwadon karfinsa da kuma matsayinsa, to ka girmama shi kenan. Amma in ka zo ka ce a'a, ka kawo wani ka'ida ga can sama, dole haka za a yi, kowanne ya kai ko bai kai ba, to ba za ka zalunci wani. To babban kuskure da aka yi shine ba a gane cewar wancan yanayin tsarin zamantakewa da aka yi da Turawa suka tsara din nan ba. Sun fi mu sanin darasin siyasar duniya, amma suka kawo wannan tsarin, aka zo aka ce ba yarda da shi ba. To da aka zo aka yi yakin, da aka gama sai a ce a koma a kalli wancan din, sai aka ki, sai aka kawo wani tsari daban, wanda tsari daban din da ya kai shi ne yake kai lafiya. Kace na ciyo shekara kusan 40 kenan muke ta walagigi. Kasan dalili, tun daga taron da aka rika yi, musamman da wanda aka yi nan a bace da ya kirawo 1994, da wanda Obasanjo ya kirawo na shekara ta 2005, da wanda Jonathan ya kawo na shekara ta 2014, duk kokarin da suke cewa shi ne a koma irin wancan tsarin da Turawa suka kawo. Wato
shi ne aka sake mallakabi da resource control.
Shi ne ake cewa resource control. To kaji na farko kenan. To ai kaga ba mu koya ba. Mun ga abin amma ba mu yi aiki da shi ba. Abu na biyu da muka kasa, mun koya amma mun kasa amfani da shi, shine yanda zamu tsara siyasar mu, mu yarda da nasara da kuma rashin ta, kuma mu iya gudanar da su gaba daya. Wanda ya nasara a siyasa ya san gwargwadon ƴan ikon da yake da shi na nuna nasararsa. Wanda ya nasarar shi nasara ya san gwargwadon ikon da yake da shi wajen nuna hamayyarsa. To har yanzu mun kasa gane wannan abin da ya kai su waɗansu suka fara tunani a wancan tsarin na jamhuriya ta farko, shine ana ganin cewar waɗansu suna wuce masu wanda suka yi nasara suna huce gona da iri suna rike komai su kibawa marasa rinjaye ko wanda ba su yi nasara ba waɗansu abubuwa su
wato wanda ya ke cewa winner takes all
wanda ya ci ya cinye komai wanda kuma ya rasa komai to wannan yana daga cikin abin da ya kawo wancan rikicin
kuma yanzu ana nuna
tunda aka yi 1979 ai an dawo zabe da aka yi mai aka zargi NPN da shi ai shine ita ce take komai ta hana kowa wanda ba su da gwamnatin tarayya a jihohi duk jihohin da suka yi nasara su ma su suke komai sun hana jam'iyyun hamayya yin wani abu wannan shi ya ja aka yi ku na 1983 1983 me ya faru shi ma a soja ai ce akai waɗanda ake so su yi akewa waɗanda ba a so su akewa shi ma ya jawo babangida ya nasa kuɗin abinda nake nufi shine mun kasa koyar adalci a ko mulkin soja ko mulkin siyasa ba mu da shi adalci wanda turawa suke yi mu muna takamar mu ana magana wanda ya baka mazangan Najeriya ƙasa ce ta masu addini amma sun kasa kawo koyarwar kristancin da na addinin musulunci su yi ya koyar da su adalci da za su yi a sha'anin mulki
Tijjani Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kuri. Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin abin da tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gowon ya ce dangane da batun zaman lafiya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga wannan albishir. Masu saurare, albishirinku.
Allah ya yi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbin fil.
Daɗan gari.
Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna Daɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
shi. Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka.
Yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafin sadarwa ganin yadda kafafin sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini
kasuwa akai miki nuni kasuwa
akai gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki
da nawa kika saya gaskiya
na ce 2000
a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da mai gaskiya da 500 muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400
kasuwa a kasar
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na muryar Amurka
duniya a tafin hannunku
haka yake to ku masu saurare za ku iya aika mana da sakonni game da wannan rana ta hanyar email a address hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambobinmu +1 202 205 9945 yanzu ga shirinmu na gaba
Demokradiyya a yau A ranar Litinin 13 ga wannan wata ne shugaba Muhammadu Buhari ya cika alƙawalin da ya ɗauka bara a inda ya rattaba hannu kan dokar kuɗi wacce aka fi sani da Financial Bill a Turanci Idan ba a manta ba shugaba Buhari ya aika da dokar Majalisar Dokokin Ƙasar ne a ranar da ya gabatar da kasafin kuɗin wannan shekara da muka shiga Shugaba Buhari ya yi bayanai da dama akan wannan dokar inda ya ce dokar za ta sa 'yan Najeriya su biya kuɗin haraji kamar yadda sauran ƙasashen duniya ke yi kuma dokar za ta janyo hankalin masu sanya hannun jari da kuma karawa gwamnati kudin shiga. A yau shirin ya gayyato tsohon mukaddashin shugaban bankin Najeriya, kwararre a fannin tattalin arziki, kuma wanda ya taba takarar neman zama shugaban wannan kasa tamu mai albarka, Dr. Obadiah mai lafiya, wanda zai mana fashin baki akan dokar kuɗi ko financial bill. Madalla, Dr. Obadiah mai lafiya, ka taba zama mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya, kuma kai kwararre ne a fannin tattalin arziki. Idan aka ce financial bill, me ake nufi da financial bill?
Financial bill wato wasu matakai ne da aka kawo, financial bill wasu matakai ne aka dauka akan yadda za a gyara sha'anin kuɗi da tattalin arzikin Najeriya, wanda idan aka sa budget na shekara ya kamata a sa wannan bill din don ta taimaka a yadda za a samu biyan bukatun budget na wannan shekara. A dan zamanin mulkin soja ana yin shi, amma mun zo da aka manta da shi sai yanzu shugaban kasa ya dawo da shi, kuma ya zama abu ne wanda gaskiya zai taimaka idan an yi nazari kuma an yi aiki da shi yadda ya kamata.
Dame financial bill ya kunsa?
Ya kunsa ne, wato na fari shine harajin da ake biya, ana ce mata VAT, wato VAT, value added tax kenan, wanda an ya clearin yadda wannan VAT din za ta aiki. Wato duk kamfanonin da suna samu riban da ya wuce ko kuma kudin su ya kai har miliyan 25 a shekara, su ne za su biya VAT. Wasu kuma da ba su kai ba, kaman masana'antu kanana, masu kasuwa kananan masana'antu, irin waɗannan ba za su biya wannan VAT din ba, sai wanda masu kuɗin da ke har miliyan 25 a wata a shekara su za su dinga biya. To wannan kuwa ya nuna an dan sauƙaƙe ma wanda ba su da karfin hannu kamar shaura, zai taimaka musu kwarai da gaske.
To kaman kaso nawa ne za a biya cikin kuɗin da mutum yake da shi da ya kila zuba jarinsa ko kuma ya buɗe kamfaninsa da shi?
E, za a biya ne, dama VAT ana biyan ne a 5% riba da aka samu, harajin da za a biya wa gwamnati kenan, amma an kara shi zuwa 7.5% kuɗin da za a dinga biya kenan. Amma kan ƙananan masana'antu ba za su biya, wannan ba zai shafe su ba, sai manyan masana'antu kamar wanda suke samu riba fiye da miliyan 25 a kowace shekara, su za su biya wannan kuɗin, wannan harajin da ake ce mata VAT. Amma akwai wasu dai matakan da aka ɗauka yanzu dai wanda suka samu riba, kamar suka shiga yanayin jari suka samu riba, su ma ba za su biya harajin. Da ana biyan harajin akan riban da aka samu ma a yanayin jari, aka sun yanayin jari wanda suka sa kuɗin su a wannan, yanzu an dan sauƙaƙe musu, kuma wannan gaskiya zai dan taimaka kwarai da gaske. Dama akwai wasu kudaden da ana biya, kamar company insurance haka, idan kun suka samu riba ko ba su samu riba za a dinga bin su haraji. Yanzu dai an rage wannan abin, ba za su dinga biya kamar da ana biya da ba. Kuma wasu kamfanonin da suke zuwa daga kasashen waje, in suka doki ka samu nauyi a cikin ake abin da ake yi, ba tilasta suka biya haraji din akan wannan, kamar suka ɗauka matake a kawo masu aiki, kuma ita kamfanin ta ɗauki wannan nauyin, da ba a sa shi a cikin lissafi na biyan haraji, amma yanzu dole za a sa shi a cikin lissafin haraji, su cire duk abubuwan da suka kashe domin su ma su samu su sha iska, domin kuma hakan nan kaga Turawa da su Chinese da sauransu za su yi niyyar kawo kuɗaɗensu su sa a hannayen jari na Najeriya, kaga kuma wannan zai taimaka.
To menene yaya batun ma'aikatan gwamnati kuma, su ma wannan harajin zai shafe su?
To nan ma'aikatan gwamnati dai za su dinga biya dai kamar yadda ake biya, wato za a cire ne daga cikin albashinsu. Kuma dai ya zama na daidai kawai, gaskiya ba zai zama abu mai nauyi ma masu ma'aikatan gwamnati ba.
Wato kenan nasu harajin ba za a daga shi daga kashi 5 cikin 100 zuwa kashi 7.5 cikin 100 ba kenan?
Haka za a ci gaba nasu din. Amma masu kananan da suke ba sa kaman wanda bai kai da yawa ba, ba za a cire musu ba, za a kyale su.
To idan na fahimci bayaninka, kenan wannan haraji akan manyan kamfanoni ne kawai ko kuma a'a akwai wasu kamfanoni da kila ake za a sa su a jerin masu biyan wannan haraji?
Manyan kamfanonin da suka kai 20 miliyan 25 riban da suke samu ya kai har a shekara, su za su dinga biya, amma ba kananan ma'aikata ba. Amma yanzu kuma wata matakin da aka dauka shine duk kowanne mutum da zai bude bank, zai bude account a bank, dole sai ya nuna lamban harajinsa. An doke wannan matakin ne don akwai wasu kuma manyan mutane wanda suna da arziki a tajirai ne amma ba su biyan haraji ko kadan. Saboda haka gwamnati ta kawo nan dokan cewa ko inan da mutum zai bude bank account na banki, dole sai ya bude tare da nuna lamban harajinsa, don a san in kuɗi na shiga da yawa za a yi a bincike a san ko yana bin haraji daidai yadda ya kamata ko kuma baya biya. Ta kaga anan gwamnati ta ɗauki wannan matakin ne domin har a cikin hanyar haraji ne akan samu kudaden da har za a biyan bukata wujen gindin asibitoci da makarantu da dai abubuwan da za su taimaka wa al'umma.
To a takaice, wani tasiri wannan finance bill din zai yi ga al'umma ko kuma ga talakawan ƙasa?
Zai taimaka domin wannan an ba su ne wurin da za su kara yin lumfashi na ainihi, kuma zai dan rage musu nauyi yadda da ya kamata. Da dama kowa da kowa ne zai biya wannan VAT din, amma yanzu an rage ma talaka ba za su biya ba, sai duk wanda sun kuɗin nasu ya kai daidai yadda ya kamata su biya.
Yadda shirin ya kawo jiki kenan. A madadin baƙonmu, tsohon muƙaddashin shugaban bankin Najeriya, ƙwararre a fannin tattalin arziki, kuma wanda ya taɓa takarar neman zama shugaban wannan ƙasa tamu mai albarka, Dr. Obadiah mai lafiya, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin, nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
A takaice, daukar alhakin harbe jirgin fasinjan Ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 Iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamatan fusata da yanke kauna ga gwamnati, ya kuma sanya hukumomin kasa da kasa bukatar a yi adalci a kan lamarin. Yayin da dangin mamatan suke jimaman rasa makusantansu, an fara zancen biyan diyyar waɗanda suka rasu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell a jiya Talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a farkon makon gobe. Somawar matakin na biyu na tsige Trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen Democrat ta gabatar da daftarin tsigewar ga majalisar dattawa mai rinjayen Republicans. Shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce majalisar za ta kada kuri'a a yau Laraba.
To ma da lagashi ki masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama, bari mu isar da ta'aziyar rasuwar malama 1000 ta kofar Marke a birnin Sokoto, musamman ga 'yan uwanta Malam Jelani da Cika Captain. Allah ya ji kanta ya rahamshe ta, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'azu da karanto labarai, da Malam Siri da har haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau Greg Burns. Alheri ke muku, fata alheri.
VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui.